This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 5 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son Gaza ta koma karkashin ikon Amurka, abinda ke nuna sauyi a kalaman da yayi a baya na tilastawa mazauna yankin su koma makwabtan kasashen Jordan da Masar. A shirye kasar China take ta yi aiki da kungiyar tarayyar Turai ta EU wajen inganta haɗin gwiwa da kuma tunkarar kalubalen da kasashen duniya ke fuskanta, a cewar ma'aikatar harkokin wajenta. Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ya gargaɗi shugaba Donald Trump akan cewa za su yi amfani da zaman tattaunawar samar da kuɗaɗe don ayyukan gwamnati da ke tafi, don matsawa gwamnatin lamba akan sauye-sauyen da ta yi a wasu ma'aikatan Amurka.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Niger ta dakatar da ayyukan kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CRCR, wato Red Cross, a duk faɗin ƙasar. To kome wasu 'yan ƙasar ke cewa?
Saboda Nigerian ne suke aiki, yawancinsu aka tsaida aiki, tare su ma da aikinsu aka tsaida. Amma tun da gwamnati ta ɗauki wannan mataki, ya kamata ita ma gwamnati ta samu ta nemo musu aikin da za su yi.
Sannan za ku ji cewa al'ummomi a yankin karamar hukumar Kauruta da ke jihar Kaduna sun ce yawaitar hare-haren 'yan bindiga a yankin sun yi sanadin kashe mutane da dama. Sai kuma shirin zamantakewa da Zainab Babaji ke gabatarwa, inda a wannan makon shirin ya tattauna ne kan bukatu na masu bukata ta musamman da inganta rayuwarsu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son Gaza ta koma karkashin ikon Amurka, abinda ke nuna sauyi akan kalaman da yayi a baya na tilastawa mazauna yankin Gaza su koma makwabtan kasashen Jordan da Masar. Yayin da dubban al'ummar Gaza ke komawa gidajensu da suka lalace sakamakon rikicin yankin bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar 19 ga watan Janairu, a jiya Litinin ne shugaba Trump ya yi sanarwar.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Yace Amurka za ta karbi ikon yankin zirin Gaza, kuma nan ma za mu yi aiki mai kyau. Trump ya sauya shawarar da ya bayar a watan da ya gabata ta cewa a mayar da mutanen Gaza zuwa wasu kasashe ciki har da Jordan da Masar. Yanzu kuma yana sanya haɓaka yankin sosai. Trump ya bayyana haka ne yayin da ya karɓi bakuncin Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu a fadar White House.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had.
Netanyahu yace, na faɗa a baya, zan kuma ƙara faɗa yanzu. Kai ne babban abokin hulɗar da Isra'ila ta taɓa samu a fadar White House. A shirye kasar China take ta yi aiki da kungiyar tarayyar Turai ta EU wajen inganta haɗin gwiwa da kuma tunkarar kalubalen da kasashen duniya ke fuskanta, a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar a yau Laraba, yayin da kungiyar kasashen ke fuskantar yiwuwar ƙarin haraji daga Amurka akan kayayyakinsu da ke shiga kasar mafi ƙarfin harkokin kasuwanci a duniya. China ta ɗauki dangantakar ta da EU da muhimmanci sosai, kuma tana fatan kungiyar za ta zama abin dogaro ta fannin haɗin gwiwa, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Lin Jian, shugaban fannin kasuwanci a kungiyar EU. Ya faɗa a jiya Talata cewa kungiyar na so ta tattauna da Amurka ba tare da ɓata lokaci ba akan batun harajin da shugaba Donald Trump ke shirin sanyawa kasashen kungiyar. Shugabar EU Ursula von der Leyen ta yi hasashen cewa tattaunawa da Washington akan batun za ta yi zafi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla nan ba da jimawa ba, Maryam za ta damu da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Al'ummomi a yankin karamar hukumar Kaur da ke jihar Kaduna sun ce hawa hararren yan bindiga a yankin sun yi sanadin kashe mutane sama da 100 da karɓar kuɗin fansa na miliyoyin naira cikin watanni uku. Suna masu nuni da cewa yawan faruwa hararren ma yanzu sun sa sun tashi ba kowa saboda fargaba hararren yan bindigar. Sai dai rundunar yan sandan jihar Kaduna ta ce ta tashi tsaye kan wannan matsala yayin da hukumomi ke cewa sun sanya wata sabuwar doka da ka iya dakile hawa hararren. Daga Kaduna, wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A baya dai yankunan ƙananan hukumomin birnin Gwari, Giwa, Igabi, Cikun da Kajuru su suka fi fama da hararren yan bindiga inda suka hana manoma sakat a yankunan baki daya. Sai dai kuma tun bayan sanar da maganar sulhu a wasu daga cikin wannan ƙananan hukumomi aka ji shiru, yayin da al'ummomi a ƙaramar hukumar Kauru suka ce sabbin hararren yan bindiga na ƙara ƙaruwa a yankin kusan kullun. Inji shugaban kungiyar al'ummar Rumayya dake karamar hukumar ta Kauru, Mr. Daniel Benson Dalladi.
Tun watannin nan uku zuwa yau gaskiyar maganan an samu attack a Kauru local government ya fi 30 duk yanda an kashe saboda biyan fansa. Wallahi bani kafara rantsuwa na ya aura biliyan 5. Sa'annan mutanen da an kashe wallahi sun fi 100. Sa'annan garuruwan da aka attacking din su an fara da Kosam, aka tafi Kusheka, aka tafi Farin Dutse, aka tafi Bakin Dutse, aka tafi Sabon Layi, aka tafi Makami, aka zo Zakada. Yau kwanan nan sakanin shekarun yau rage da yau an tafi Fadan Ruma, an tafi Kakude. Kuma tabbatar maka akwai garuruwa sama da 40 kusan magarimu ya zama kufai.
Shugaban karamar hukumar ta Kauru Honorable Bashir Dawaki ya ce lalle dai akwai matsalar tsaro, amma dai ya ce karamar hukumar kuma tana daukar matakai don tabbatar da an kawo karshen matsalar baki daya.
Basu katako, basu itace, masu gawayi da sauransu, muna zargin cewa suna kai musu support cikin dajin. Mun kama doka cewa mun suspend din wannan abu for now. So abin da zaka yi da ka nemi jami'an sojoji ne kuma an ne ba ga sai shigo tuma ba wa muna zargin su bane, su ma suna ya kokarin su to tsare-tsaren gaskiya go karshe tun da sun zo da APC guda biyar sun shiga dajin sun abin da za su iya yi sun bar kuma sun je sun shirin mai kyau suna cikin garin Kauru.
Duk da matakan da karamar hukumar Kaurin ke cewa tana dauka game da wannan batu, Mr. Daniel Danjuma ya ce su ma sun sauya salo.
Wallahi yan bangar musu ya kokarin su. Kwanakin baya an tura yan banga sai da kidnapper suka kashe yan banga 10.
To jami'an tsaro fa?
Jami'an tsaro ba su cika cokali ba. Kuma an yi maganar sulhu na ƙarya. Ni a rayuwa na ina tunanin me ya kawo sulhu tsakanin dan ta'adda da al'umman gari? A sulhu ta kan me?
Amma kuma gashi ana ganin kamar su inda aka yi sulhun sun samu sauki da zaman lafiya, ko kuma ga abin ya dame ku?
To an hana su sana'arsu a can, me aka ba su? To yau sun dawo Kauru.
Yanzu ku a matsayin ku na al'ummar da ke kula da ci gaban garin Kauru, wannan mataki kuka dauka kuma me kuke so a yi?
Wallahi mun yake baka hukunci. Kowa ya koma yanzu da kwari da baka da gasa da adda. In Allah ya samu kashe wani, kun goma mu samu sa'a ba mu a kashe mu. Ina baka dauka kenan, ko ba za mu bari ba.
Lindinar yan sandan jihar Kaduna mata ce ta yi nisa wajen gano tushen wannan matsala ta tsaro a karamar hukumar ta Kajuru. Kuma kakakin rundunar yan sandan jihar Kaduna DSP Mansur Hassan ya ce akwai alamun nasarori
a yankin Kajuru. Tabbas dan kwana-kwanan nan muna samun dan matsaloli dangane da wayannan fanjits, to amma kuma Allah cikin ikon shi muna bakin iya kokarin mu tare da rundunar sauran jami'an tsaro da suke na ƙasa, wanda in ba ma amanta ba a wannan yanki ne muka ceci wasu wanda sun riga sun dauke su, to Allah ya ba mu nasara muka kama su. Kuma matsalolin da muka rinka samu a wannan wurare shine a sakamakon akwai baki da suka rinka zuwa kusan shekara 2 da suka wuce zuwa 3. Kuma a tun wannan lokaci mun dan jawo hankalin wasu daga cikin su da yawa da cewa su rinka ba mu bayanan sirri na baki da suke zuwa suke zama wannan wurare domin mu tabbatar da cewa su wane ne suke zuwa.
Kenan akwai yiwuwar cewa bakin nan suna da hannu wajen samun wannan matsala?
Eh, to kusan dai yi hakan tunda kusan binciken da muke yi kenan a yanzu haka ni ina da tabbacin cewa Allah da kamar yadda ake ganin cewa Kaduna ta zauna lafiya, kowane yanki ma zai dawo zauna lafiya.
Ganin yadda aka sami saukin matsalar tsaro a yankunan da a baya suka fi fama da matsalar hararren yan bindiga, yanzu hankalin hukumomi dai ya koma ne akan karamar hukumar Kaurin da yanzu yan bindigan suka hana ta sukune baki daya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
akai da Isa Lawal Ikra da wannan rahoton. Nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji matakin da gwamnatin mulkin sojan Niger ta dauka kan kungiyar agaji ta Red Cross a kasar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga karshen labarin duniyar.
Shugaba ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka ya gargadi shugaba Donald Trump kan cewa za su yi amfani da zaman tattaunawar samar da kuɗaɗe don ayyukan gwamnati da ke tafi don matsawa gwamnatin lamba akan sauye-sauyen da ta yi a wasu ma'aikatan Amurka. Gargaɗin na ɗan jam'iyyar Democrat daina zuwa ne yayin da ma'aikatar tantance ingancin ma'aikatan gwamnatin Amurka da ake kira DOGE a takaici a ƙarƙashin jagorancin Elon Musk ya ɗauke hukumar raya ƙasashe ta Amurka da ake kira USAID daga ƙarƙashin kulawar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a farkon wannan makon. Ma'aikatar ta DOGE ta ce suna nazarin ayyukan ba da tallafi ga ƙasashen ƙetare na hukumar ta USAID don tabbatar da cewa sun je daidai da ajandar ba muradan Amurka fifiko.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari kuma mu sake komawa taskar rahotanninmu. Gwamnatin mulkin soja a Niger ta dakatar da ayyukan kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CRCR wato Red Cross a duk faɗin ƙasar tare da ba da umarnin rufe dukkan wuraren da take gudanar da ayyukanta. Sai dai wasu 'yan Niger na nuna damuwa dangane da abin da suka kira illar da ke tattare da wannan mataki da zai raba ɗaruruwan 'yan ƙasar da aiki da kuma dubban taimakon da agaji da suke samu daga kungiyar. Gwamnatin mulkin sojan kasar Niger ta sanar da ci gaba da gudanar da binciken ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu na ciki da wajen kasar domin ɗaukar mataki akan duk wacce za ta samu tana tafiyar da ayyukanta ba bisa ka'ida ba. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Kungiyar wadda gwamnatin Niger ta dakatar da ayyukanta ta CICR ta soma aikinta tun shekara 1970 da take gudanar da ayyukan jin kai kamar a fannin kiwon lafiya da kuma fannin kula da yan gudun hijira da wuraren da ake fama da matsalolin tsaro da kawo tallafi ga mutanen da wani iftila'i ya shafa. A wani kudirin doka ne dai da ministan harkokin wajen kasar Niger ta dauka ta dakatar da ayyukan kungiyar ta CICR wacce a ƙarƙashinta akwai kungiyoyi irin su Red Cross da dai sauransu tare da rufe dukkanin wuraren su da ke cikin kasar Niger nan take. Matakin da Ehud Yusuf na Emswasan da ya ce yayi daidai.
Lalle ba mu yi mamakin haka ba, na ganin cewa duk wadansu kungiyoyi masu ma Niger zagon kasa, duk wadansu kungiyoyin da suka kasa tantance ayyukan da suke yi a kasar Niger suka kasa fitowa su gaya ma Niger ga dalilin zuwansu a Niger kuma ga ayyukan da suke yi a Niger, to dole ne a dakatar da su. Abubuwan da gwamnati take shira gare su na tallafi in sun zo ba shi ne ba suke yi. Duka irin waɗannan kungiyoyin da ba su da wani cikakken amfani a ƙasar ga tamu, mu muna goyon baya a ci gaba da sige su, a ci gaba da dakatar da su.
To amma wasu 'yan Niger na nuna damuwa dangane da abin da suka kira illar da ke tattare da wannan matakin da zai raba 'yan ruwan 'yan Niger da aiki da kuma dubunnan 'yan ƙasa da taimakon da suke samu daga wannan kungiyar. Malam Salifu Manzo yana daga cikin masu irin wannan damuwa.
Ba sai da aikin ba, mutanen mu adda kai a ci saboda Nigerian ne suke aiki, yawancin su aka tsaida aikin tare su ma da aikin su aka tsaida. Amma tunda gwamnati ta dauki wannan mataki, ya kamata ita ma gwamnati ta samu ta nemo musu aikin za su yi wannan. Lalle in aka sai da mutane to an ce za a shiga shomashi kenan, to muka shomashi ne mun ba so. In za a dauki irin wannan mataki to kuma hallo a san an dauki mataki wanda za mu samu wayannan mutanen namu su ma su samu wani aiki su shiga.
Gwamnatin Nijar ɗin dai bata bayyana dalilan da suka sanya ta dakatar da ayyukan kungiyar CICR ba. Saboda haka ne kungiyoyin fararen fulla irin su Malam Abdul Muhammad ke ganin akwai buƙatar gwamnatin ta fito ta yi wa 'yan ƙasa bayani game da dalilanta na ɗaukar wannan matakin ka wannan kungiyar.
Matsayinmu 'yan ƙasa mu yanzu ba mu san menene yasa aka tsaida ta ba, menene dalilinta, menene hujja da yasa aka tsaida ta, menene matsalarta, menene ba mu sani ba. Kenan mu abin da muke buƙata kamar gwamnati ya hito ya bayyana dalilin, kenan ya dole ne kenan yau gwamnati ya gaya ma mutane ga dalilin da yasa.
Kawo yanzu dai kungiyar ta CICR bata ce komai akan wannan matakin da gwamnatin Niger ta dauka. Sai dai gwamnatin Niger ta sha alwashin ci gaba da gudanar da bincike akan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu na ciki da wajen kasar domin daukar mataki akan duk wacce aka samu tana tafiyar da aikin ta ba akan ka'idar sabo tafiyar da Niger ta saya a gaba. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, yanzu agogo a Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 14 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne kan batutuwa da suka shafi al'umma ba tare da bambancin addini, kabila, jinsi ko siyasa ba, domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau ma ni ce zan jalin zaman shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan bukatun mutane da ke da bukata ta musamman. Allah da yayi maki shi bari na roƙo dalilina. A ƙarshen makon jiya ne mutane da ke da bukata ta musamman suka gudanar da wani babban taro a lafiya fadar jihar Nasarawa don fadakar da junansu muhimmancin neman ilimi da sana'a da kuma fadakar da gwamnati da masu hannu da shuni da kungiyoyi irin bukatun da suke so don inganta rayuwarsu da bada gudummawarsu ga ci gaban ƙasa. Shugaban kungiyar mata da ke da lalurar ji da gani da kuturta da zabiya da guragu a jihar Nasarawa, Hadiza Kasimu, tace a taron na ranar nakasassu sun tattauna batutuwa ne da za su taimaka wa kansu.
Na yi wannan taro saboden isana da gwamnati da kuma mutanen Najeriya da nakasassu a kansu zo su taimaka ma matan makafi da guragu da gurame da kutare da albinu saboda matsalolin da suke da shi, wahala ya musu yawa. Akwai wanda kuma suke da takardu da suka gama makaranta ba aiki, ga kuma wanda kuma Allah ya mamu zan su rasuwa ba aiki, ga kuma muna da tsaya walfa a state government ya kamata su taimaka mu su tsame zaki mu su taron ne shine na ce taron ne zamu haɗu kai mu suka bada jumuncin mu a cikin kungiyar makafi da guragu da kurami da kutare na Nasarawa state ba ma Nasarawa state ba Najeriya gabaki da.
To amma wannan taro ya samu nasara abinda kuka kudurai dama?
Wani wannan taro ya samu nasara. Mun yi komai da kuma na ga yaji local government 13 na jihar Nasarawa state duka sun zo kuma mun ga mu gwamnati da mu yanzu nan muna roƙon Allah kuna kuke da intafinu kuna kuke da jama'a gwaje su ya haƙuri su rika sa baiti suna ba mu goyon baya. Abin da Allah ya lita mu da shi mun amince. Amma muna so duk abin da gwamnati suke yi su ya haƙuri su zo su ba mu goyon baya su taimaka mana. Kamar office ne president na Nigeria, kuma office ne president na state gabaki da. Duk abin da zaki su ya haƙuri su ya haƙuri su ya haƙuri su taimaka ma kungiyar makafi da guragu da kurame da albinu. Especially matan da ba su da gadara, suna da gadara su rika taimaka musu. Dabar muna ɗaya daga cikin su.
To idan kika ce taimako, waɗanne taimako ne takamamme a ce ita gwamnati ko mutane za su yi muku?
Taimako ne nake nima, na ɗaya a ba su aiki wanda suke da takardu, saboda Allah da Annabi a taimaka musu a ba su aiki wanda suke da takardu makaranta hannu. Na biyunshi wanda Allah ya mai majajin su rasuwa, saboda suna da yara gata ba kuma ba kafa saboda matsalolin da suke da shi. A ya haƙuri muna da tsosa walfa gaba daya duk abin da ya shafi gwamnati ya haƙuri ki tsasa su a ciki. Na uku office na manifestation na Nigeria muna ba da koyon aikin hannu kamar koyon dinkin yan abubuwa da koyon janwa. Koyan abubuwa ne gwamnati ke bayarwa da ake ma mutane su da ake ma mata su rika koyan aikin hannu ya kamata mu ma mu samu shiga. Saboda matan kurame suna iya dinki a yi, matan makafi ba ido amma suna yin yan kunni, matan guragu suna gani amma ba su da kafa, suna da aikin abin hannu suna koyan takalma ma a yi. Ya kamata muna son gwamnati su ya haƙuri abin ya shafi aikin gwamnati da suka tsiyani din mata mu ma mu samu shiga a ciki. In ka ga ministry da baki da ke cikin Najeriya da aka ga muna da ministry of education, ministry of finance, ministry of agric, ministry of digital, amma duk ministocin da ke gani ba dukanmu ne muke samun aiki ba. Muna roƙon Allah kuma muna roƙon gwamnati kuma muna roƙon ku da kuke manja da kuke ba da shawara ma jama'a ku ya haƙuri ku ba mu goyon baya. Duk abin ya na kasance da ke cikin Najeriya abin ya shafi ma'aikata a rika samu a ciki. Dan Allah ku zo mu dau hanyar
gyara da tana cikin bauta. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura, wanda shi ma ke da lalurar ji, ya ƙarfafa wa nakasassun gwiwa ne.
Domin yau rana ne da duk ire-irenmu wanda Allah ya sa mana wani irin nakasa ya zama to rana da kar mu samu damuwa a zuciyarmu, ya zama to rana da zamu yi tunani na ƴan uwanmu da wanda mu muka fi su sakewa da wanda suka fi mu sakewa. Amma dukanmu muna tattare da ƙasa wanda waɗansu mu har ƙarshen rayuwarmu. Saboda abin da ba za ka iya maganin shi ba sai ka ci maganin zaman da shi. Ka yarda ka amince cewa yau ni kurma ne ba zan ji ba, kuma ba wani abu da zai hana kurma ci gaba. Wannan tunani shi ya sa daga ƙasa na ta rashin jina a lokacin na ne ba gwamna. Saboda babu wani doka, babu wani doka wanda ya ce ko ba ka gani ko ba ka ji ko ba ka iya tafiya ko kuma kalan cikin daban ne da zai ce kar ka nemi abin da kowa zai yi ba. Saboda haka ina kira ga duka ƴan uwana da suke wannan musulman su da cewa mu yi amfani da wannan rana mu yi tunani duk wanda yake neman abin da yake so yi, ko sana'a ne ko siyasa ne ko kasuwanci ne, ya sa zuciyarsa a tsaye da cewa zai iya kokari kuma Allah zai tallafe shi. Kuma Allah ce tashi da bake ga ku tattaro ƴan
uwa mu sulhunta. Duk da ƙalubalen da masu bukata ta musamman ke fuskanta, akwai da dama a cikin su da basu bari zuciyarsu ta na ƙasa ba. Mr. James Alex makaho ne da ya dukufa neman ilimi, wanda a yanzu haka yana yin digiri na uku. Ya fara ne da yaba wa gwamnatin jihar Nasarawa kan tallafi da take ba su.
Zan fara da gode ma gwamnati domin sun ba mu wannan dama na yin ilimi kyauta. Ina so duniya su san da cewa abin da gwamnati suna ga magana ilimi kyauta ma masu bukata na wannan musamman na Nasarawa state haka yake. Duk makarantar da zamu je da ya zama na gwamnati jihar Nasarawa ne ba ma biyan kuɗi. Hatta degree na da masters na duka kyauta ne. PhD nena cikin yanzu degree na wurin na ma duka kyauta ne, ba ma biyan fees, ba ma biyan hostel accommodation kuma sun faculty da su wanda ake malabi za ka duka na waje mana. So mun gode musu wannan tallafin da suka yi mana din, kuma muna nema kamar na inda na roka na gina sales kudi su yi kokuri ya zama body school domin a samu more people da zo su fara enrolling domin a samu a yi karatun da ya kamata. So muna kira ga gwamnati su kara dube mu domin ba za mu daina gode musu da abun da kuma ba za mu daina roka abun da ya kamata mu gani cewa sun yi mana ba. So su kara sa mana ido domin su gani cewa mun samu ilimin da ya kamata ingantaccen da zai taimake mu domin ya rage barace barace wanda ana yi a titi.
Shugaban hukumar kare haƙƙin na ƙasar su ta jihar Nasarawa, Sale Barde Kiana, ya fara ne da yin shimfiɗa kan ranar masu bukata ta musamman.
Duniya gabaki ɗaya tuna da wannan rana akan a dunga ana celebrating nashi kowane shekara saboda tunawa da irin kokarin da mutanenmu ke yi da kuma bada awareness ma jama'a game da abubuwan da mutum mai nakasa zai iya yi achieving a rayuwar shi. Despite the fact da muna da nakasan, nakasan din ba zai ba mai Hausa na ce nakasa ba shine ba kasa ba. So kuma kowane shekara za ga abin yana zuwa da lakabi daban-daban, wato kaman team wanda ake magana ciki. For example, na shekarar nan shine ake magana wai amplifying the leadership of people with disability for an inclusive society. Yana magana wato amplifying a bunkasa karfafa shugabanci na mutane masu nakasa domin a samu society that is inclusive, wato babar kowa a baya ba kenan. Mu kuma bayan mun lura da wannan sai mu ce okay, in dai haka nan zai tawa Nasarawa sai bari mu dan kawo wani sub team namu. Sub team namu shine yayi magana ne akan abubuwan da kokarin shi gauna ramu yanzu Abdullahi Sule yake akan ya enhance rayuwa na mutane masu nakasa. So da haka sai mu team namu ya zama disability inclusion, a panacea for poverty reduction template from Engineer A Sule administration. Wato idan aka lura da ayyuka na mutane masu nakasa an shigar da su abubuwa a cikin society yana rage talauci sosai. So example from administration na AA Sule abin da mu mutane magana mu ma kai shi kenan. So da kokarin na AA Sule yake yi ne ga inganta rayuwar mutane masu nakasa, da ya kawo wannan commission din nan sai ya sake kawo chairman da membobi na wannan commission saboda kuma gabaki ɗaya mutane masu nakasa ne. Saboda ya yarda mutane masu nakasa mu ma za mu yi muyi duk wani abin da the so called able people that say kaga haka Sule ya nuna cewa shi ya yarda da abin da mai nakasa ma za su yi kenan. Kika mutane masu nakasa suna fesin matsaloli daban-daban. Na farko babu hadin kai ma tsakanin mu makafin kuma ka san idan kan mutane bai hadu ba ba yadda ma gwamnati ko mutane ma za su ganku da kima so abu dai nan mu muka yi a shugabanni nan muka zo mun ce dole sai mun hada kan mutanen mu farko daga leadership din akwai Joint Association for People with Disability wato kungiya ne nan masu na kasa gaba ki dawo da mu ma duk muna karkashin wannan kungiyar ne nan muka zo ba su ba zabe ba kuwa shugabanci an fi shekara wurin shi da ba zabe baba ka san waye ne ciya mu ba wane ce shi ciya mu wane ce kaga ne ai mu mun ce ba za mu yi da wannan abun ba dole ne sai mun hada ko kan mu yazo daya haka muka hada meeting and conducting election ana da sabon ciya mun nan na association of persons with disability state din nan kuma bayan haka mun rubuta wa mai girma gauna kan tun an kawo muna da sabon ciya mun ya kamata a nima wani abu ana ba su kowane wata domin su kula da office din su ayyuka wadatin magana nake muka gauna ya approve muna kowane wata ana ba su 300,000 kaga wannan cin gaba ne aka samu akwai lokacin mun je wani yace muna wai ai mun ba ma wani member ko aiki ba za ka boye kana da wani dangwa wannan hannun shi ne ko ya dan fita ka da sai ka ce muna member na ba mu tabbata mun san shi ba ka dauki aiki ka bashi mu kuma masu wahala a hana mutanen mu ne suka yi karatu su yi wahala su yi ba da guduma any aiki da ba da shi be through the National Disability Rights Commission so da mu ne uwa mu ne uba na duk mutane masu na kasa na sarasai duk wani abin da ya faru mu ne muke da number su da data din su wanda suka yi karatu wanda ba su yi karatu ba duk mun sani saboda haka duk abin da ya should be through us
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa zai diga aya a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ji roƙon masu bukata ta musamman kan wata cibiya da gwamnatin jihar da ta shude ta gina wa na kasassu yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya
Madalla gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kadan daga cikin sakon da ku aika mana ta hanyar email
To sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamur Jau wanda yace muna tare da Allah wadai bisa karin kudin kiran waya da na data da aka yi mana a Najeriya domin hakan tamkar tsulawa mai kuka bulalani to dadin abin dai akwai mutuwa Sisa kun hadin gwiwa daga Hafsat Comrade Iliasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya tare da Fatima da Shamsiya matar Haddabi mai computer mai yama da Comrade Iliasu Yakubu Digawa wadanda suka ce salam viewe Hausa muna fatan Allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta rashin tsaro a yankin Arewa maso yammacin Najeriya da yankin Arewa maso gabashin Najeriya da ma kasar mu Najeriya baki daya ku tashi lafiya viewe Hausa mun gode Sako na gaba ya fito ne daga Mahmud Saliu Kauran Namo da jihar Zamfara wanda yace Allah ya ji kan almajirai su 17 da suka rasa rayukansu sakamakon gobarar da ta ritsa da su a safiyar yau Laraba a makarantar Malam Aliyu dake garin mu na Kauran Namo da Allah ya baiwa ƴan uwa iyalai da ma malaman su hakurin jure wannan babban rashin wadanda suka jikkata kuma Allah ya ba su lafiya ya kare aukuwar irin haka a gaba Sai sakon Yakuba mai aski ba da raka da Sanusi madattai daga jihar da magarin Jamhuriyar Niger wadanda suka ce VOA muna so ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu fada wa hukumomin kasar mu cewa har yanzu babu haske da muka gani a farashin kayayyakin abinci da masarufi a game da tattaunawar da suka yi da ƴan kasuwa masu shigo da kayayyakin abinci gashi kuma muna ƙara tunkarar watan azumin Ramadana dan ko ƴan magana na cewa Juma'a da za ta yi kyau tun daga ranar Laraba ake ganewa
a gaida Mahmud Lalo da wannan so masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu dama kawo muku takaitaccen labaran duniya ba da haka muka kawo karshen wannan shirin namu a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chad wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Jules Latest Gresham da ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku huta lafiya sai mun hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama saurari shirin yau da gobe